sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Laraba 27 ga watan Satumba shekara ta 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilu da kanun labarai.
To Murtala, jakadan Faransa a Niger ya bar kasar da sanyin safe yau Laraba, kusan wata guda bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta ba da umarnin a kore shi. Ƙungiyoyin ma'aikata biyu mafi girma a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai ba ta gani a mako mai zuwa, domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa. Haka kuma za a ce hukumar lafiya ta duniya da WHO ta yi kira ga makarantu da su kare yara ga illolin da ke tattare da shan taba sigari.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa yayin da ake bikin maulidin annabi a fadin Najeriya ko kuma a fadin duniya, malaman addinin musulunci a arewa maso gabashin Najeriya na amfani da damar bikin domin kira ga zaman lafiya musamman tsakanin matasa.
Tashin hankali ba inda zai kai mu. An gani tashin hankali ya hana mu noma, ya hana mu karatu, shi ya kawo tsadan abinci tunda ba a noma.
Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta bayyana damuwa kan halin da masu lalurar kwakwalwa sama da miliyan 2 suke ciki a kasar Ghana.
UK yanzu yanda ake shaye-shaye da sauransu, wani kuma na nan lamari na talauci, wani na nan lamari na family problems, wani na nan lamari na zamantakewa tsakanin namiji da mace.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a yi shirin mu na arewa a yau da Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa, wanda zai duba yadda sana'o'in hannu ke taimakawa matasa wajen dogaro da kai. Haka kuma za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyi da kuke aiko mana. To amma yanzu sai a gyara zama, ga dan mutan Gumel da kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi ni lafiya. Ga labaran duniya. Jakadan Faransa a Niger ya bar kasar da sanyin safiyar Laraban nan, kusan wata guda bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta ba da umarnin kore shi. Kuma kwanaki bayan da shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya ce za a janye jami'an diplomasiyyar tare da janye sojojin Faransa. Dangantaka tsakanin Niger da Faransa, tsohuwar mai mulkin mallaka wadda ta kasance da rundunar soja a kasar don taimakawa yaƙi da ikirarin masu jihadi, ya wargaje tun bayan da hafsoshin sojojin kasar suka kwace mulki a Yamai a watan Yuli. Majalisar mulkin sojan dai ta umarci jakadan Faransa Sylvain Itaid da ya fice daga kasar cikin sa'o'i 48 a ƙarshen watan Agusta a matsayin martani ga abin da suka bayyana matsayin matakin da Faransa ta ɗauka wanda ya saba wa muradin Nijar. Da farko, Faransa ta yi watsi da wannan umarni, inda ta tsaya kan matsayinta na cewa gwamnatin mulkin soja ba ta bisa doka, tana mai ikirarin mai a maido da tsohon shugaban kasar Mohamed Bazoum, wanda aka hambara a juyin mulkin watan Yuli. Amma Macron ya sanar a ranar Lahadin da ta gabata cewa jakadan zai koma birnin Paris, kuma sojojin Faransa za su fice. Ƙungiyoyin ma'aikata biyu mafi girma a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai ba ta gani a mako mai zuwa, domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta yi watsi da tallafin man fetur mai farin jini amma mai tsada, kamar yadda shugabannin ƙungiyar suka bayyana a ranar Talata. Ƙungiyoyin da sun yi ta tursasa wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi, wanda yake sauƙaƙa farashin man fetur amma yana kwashe kuɗaɗen gwamnati masu yawa. Farashin da suka yi tashin gwauran zabo, ciki har da farashin abinci da sufuri da kuma wutar lantarki, yayin da galibin 'yan kasuwa da magidanta ke dogaro da injinan janareto masu amfani da man fetur wajen samun wutar lantarki. Ƙungiyar ƙwadago ta NLC da ƙungiyar cinikayya ta TUN da ke zaman manyan ƙungiyoyin ƙwadago sun ce za su fara yajin aiki a ranar 3 ga watan Oktoba. A yau Laraba, Rasha ta zargi Amurka da Burtaniya da taimakawa Ukraine wajen kai hari a makon da ya gabata kan helikwatar rundunar sojan ruwan Bahar Rum a yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Rasha, Maria Zakharova, ta faɗa a wani taron manema labarai cewa an shirya taron tun farko ta hanyar amfani da hanyoyin leƙen asiri na ƙasashen yamma da tauraron ɗan adam na NATO da kuma jiragen leƙen asiri. Zakharova ya kuma ce jami'in leƙen asirin Amurka da na Burtaniya sun taimaka wajen daidaita makami mai linzamin.
An jima kaɗan Sarfelu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Yau ne al'ummar musulmai a faɗin duniya suke gudanar da bikin maulidi na wannan shekara, ranar tunawa da haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bai da yake dai wani ɓangare na musulman na ikirarin sahihancin, wato na inkarin sahihancin bikin na maulidi, ana amfani da bikin domin bayyana tarihi da halayen manzo sallallahu alaihi wasallam tare da karfafa koyi da su. Wakilin mu a Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya, Haruna Dauda Biyu, ya ce ana amfani da damar maulidin domin karfafa zaman lafiya, musamman a yankin da ya fama da kalubalen tashe-tashe hankali na kungiyar Boko Haram.
Dangane da muhimmancin wannan rana dai, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da hutun kwana guda a dukkanin jihohin da ke faɗin ƙasar baki ɗaya don baya waɗannan musulmai dama su gudanar da bukukuwansu a duk inda suke. Haka ma wurin wannan bukukuwa ya gudana a zagayowar Madinatu da kuma ya samu halartar manyan baki, haɗa daga jihohi da ƙananan hukumomi da ke faɗin ƙasar da kuma wasu makwabtan ƙasashe kamar Nijar da Chad da Senegal da Ghana da dai wasu ƙasashe. Da dukkanin su halarci zawiyar Abdul Fatah, na ganin cewa an gudanar da wannan biki tare da su. Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatah shine shugaban zawiyar da ya nuna muhimmancin wannan taro, ya kuma kira ga matasan ƙasar nan kamar haka.
Kuma yadda aka sani, mafi yawan garuruka ko ƙasashe yau za a zauna ana ta taniya da karatun Qur'ani da zikiri da sauransu, saboda duniyarmu a yi koyi da shi, samarinmu su koyi zama da musulmi da wanda ba musulmi ba a guri ɗaya, kowa da bambancin addininsa amma a zauna lafiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna. Saboda haka samari su mai da hankali su tsaya su koyi addinin na farko, tukuna kuma su yi shi kamar yadda aka ce a yi, ba su yi shi san ransu ba. Zaman lafiya shine mafita ga duk al'umma, ko kuma duk al'umman mu a duk inda ake tashin hankali. Tashin hankali ba inda zai kai mu. An gani tashin hankali ya hana mu noma, ya hana mu karatu, shi ya kawo tsadan abinci tunda ba a noma. Makota da makota suna fada, to yanzu can inda ake ta kashe-kashen, wannan su fito su kashe wannan, wayannan su fito su sace wayannan, ba musulunci ba ne.
To ko me mutanen da suka zo da wasu kasashe suka kuma zato nan taron ke cewa?
Muhammad Abdul Qadir Muhammad min Sudan. أولا إن شاء الله يعني ببركة هذا المولد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن السودان سأينا ركوع البركة وأن تارود أكا البركة هاي فوق النبي صلى الله عليه وسلم ألا ياي وقصر السودان وأن بلائي ديك داما تنافي تنشنو أكذلك دكا قصر شام مسلمي ألا ياي مس بلائي دي سكيف اسكنت
دي سونانا مال عثماني نافتو دقا جهة الدفاع دفاع نيجر إن شاء الله أنزو لافيا أزونا لافيا a yi mauludi lafiya, kowa ya haƙuri da juna, ba bayan haka sai an yi haƙuri. Abun da ka gani wanda bai maka ba duka a yi haƙuri, mutum kar ya duba kanshi shi wani abu ne, daga inda ka tashi ka bar komai naka a can.
Wasu al'umma kenan da suka zo daga wasu ƙasashe daga kuma halarci taron maulidi a garin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kowa gaida Haruna Dauda Biyu. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za ku kuma iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da X da Instagram har ma da YouTube. Yanzu ga Sarfili ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Sojan Amurka nan da ya tsallaka zuwa Koriya ta Arewa bisa ka'ida ba a watan Yuli, yana hannun Amurka a cewar jami'an Amurka a yau Laraba. Tambar Koriya ta Arewa ta ce ta kori Travis ne bayan kammala bincikensa na ƙarshe. Sojojin Koriya ta Arewa ne suka kama shi a watan Yuli bayan da ya kutsa cikin iyakar Koriya ta Arewa da ke da ƙarfin soja. Travis yana fuskantar yiwuwar za a iya korarsa daga rundunar sojan Amurka lokacin da ya koma sansaninsa da ke Fort Bliss na jihar Texas, bayan ya shafa lokaci a gidan yara na Koriya ta Kudu bisa zargin cin zarafi. A ranar 17 ga watan Yuli ne zai hau jirgi zuwa Amurka lokacin da ya silale daga filin tashi da saukar jiragen sama, ya shiga cikin masu yawon bude ido na farar hula kan iyakar Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Sojojin Koriya ta Arewa ne suka ɗauki Travis a bakin yankin tsaro na haɗin gwiwa, inji KCNA, lokacin da sojin ke sanye da kayan aiki da gangan ya kutsa cikin yankin da ke ɓangaren DPRK tsakanin ɗakin hulɗar sojin TPRK da Amurka da koban ɗakin jami'an tsaro. Daga ƙarshe, hukumar lafiya ta duniya ta yi kira ga makarantu da su kare yara daga illolin da ke tattare da shan taba sigari ta hanyar samar da wuraren da ba a shan taba sigari a makarantunsu. Taba na kashe mutane fiye da miliyan 8 a kowace shekara akasari a kasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaita, waɗanda ke da kashi 80 cikin 100 na masu shan taba a duniya miliyan 1.3. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniyan ta bayar da rahoton a kusan rabin yaran duniya na shakar iska da hayakin taba ya gurɓata, kuma kimanin yara 51,000 ne ke mutuwa a kowace shekara sakamakon cututtuka da suka shafi shan taba sigari. Daga ƙarshe, yau Laraba ne, gwamnatin ƙasar China ta zargi jam'iyya mai mulki ta Taiwan da neman 'yancin cin gashin kai kwana guda bayan da shugaban tsibirin mai cin gashin kansa ya yi kira da ƙasar Australia ta goyi bayan shiga yarjejeniyar cinikayyar yankin. Kakakin ofishin kula da harkokin Taiwan na ƙasar China, Zhu Penglian, ya bayyana cewa an gudanar da atisayen soja na baya-bayan nan a kusa da yankin Taiwan domin yaƙi da girman kai na sojojin 'yan awaren Taiwan. China ta yi kiran cewa tsibirin Taiwan mai tazarar kilomita 160 daga gaɓar tekun gabashinta a matsayin yankinta.
Sarfilu Hashim Gumbel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu alƙaluman hukumar lafiya ta duniya WHO sun bayyana cewa akwai masu lalurar taɓin hankali kusan miliyan 2,400 a ƙasar Ghana. A cikin wani rahoton da ta fitar kuma, WHO ta bayyana damuwa kan halin da waɗannan mutanen suke ciki, kamar yadda wakiliyarmu Hawwa Sadu ta aiko mana ƙarin bayani.
Yayin da muka kai ziyara a manya da ƙananan titunan birnin Accra kuwa, ko shakka babu yawan masu lalurar kwakwalwa da ke sintiri a manyan tituna musamman karkashin gadar Kwame Nkrumah ya karu sosai. Wasu daga cikinsu suna yawo tsirara, wasu kuma suna shan ruwan kwata, su rayu da abincin da suke sinta a ƙasa, wasu kuma suna ɗauke da kaya da suka sisinci daga shara. Wani magidanci mazauni babban titin anguwar Nima, Malam Abdulbasit, ya bayyana fargaba da suke da shi dangane da masu lalurar kwakwalwa da suka mamaye unguwar.
Gaskiya wannan rayuwa da ake yi da makotai cikin wanganguwa namu ba abu ne mai alkhiri ba, saboda muna da yara da dama da suke tafiya cikin community mun nan, da makotan nan in suka tashi kowane lokaci akwai wayansu ba su da matsala, su sun shigo maka neman abinci ne da wayansu ababa, wayansu kuma da abun ya tashi su da yara guje-guje cikin unguwa ya bar unguwanmu da muke ciki ba mu da peace of mind, don shi muna kiran security agencies ma su duba da wayannan makotan nan inda suke rayuwa, gidajen mutane da ainihin verandas na mutanen nan, a kokarta a nemi musu wuriyarsu a kai su wurin nan da zai bari unguwanninmu nan mu samu sarari ba mu da wani fargaba.
Professor Kasalu, wakilin hukumar lafiya ta duniya a Ghana, ya bayyana fargabarsa game da wannan lamarin inda ya ce,
"We have the council that we are working with."
Muna da majalisa da muke aiki da ita, muna da kungiyoyi farar hula da muke aiki da su, kowanne suna bayar da gudunmuwa sai da za a wannan shiri da sauran tsare-tsare da za su zo su ci gaba da ɗorewa, amma da gaske dukkaninmu har da kafofin watsa labarai muna da buƙatar ba da gudunmuwa na gargaɗi ga jama'a kamar yadda muka yi lokacin shelar maganin haihuwa da rigakafi. Abdulrahim Salisu Ango, babban masanin ilimin halayyar ɗan adam daga babban asibitin Kwalebu da ke nan birnin Accra, ya ce alamun larurar kwakwalwa yana da yawa, wani yana cikin jininsa, wani yana faruwa saboda shiga wani halin kunci, wasu kuma shaye-shaye, duk yana haifar da lalurar kwakwalwa.
Abai ba da dama suna iya su contribute cikin lamari na batun mental illness, wani na nan kamar yadda muka saba faɗi cikin jini ne, wani kuma nashi yana afani game da yake zamantakewa shi da mutane koko ɗabi'un shi koko yanda yake rayuwa, kamar misali yutun yanzu yanda yake shaye-shaye da sauransu, wani kuma na nan lamari na talauci, wani na nan lamari na family problems, suna nan lamari na zamantakewa tsakanin namiji da mace, waɗannan duka suna contribute ci gaban wato mental illnesses.
Salisu Ango ya kara da cewa matakan gwamnati baya kai ko ina, saboda gidajen masu lalurar kwakwalwa ba shi da yawa, sannan babu ƙwararrun likitocin kwakwalwa.
A matakin da gwamnati ke ɗauka bai kai ko ina, don saboda ya kamata akwai infrastructures da dama a cikin garin nan wanda yake zai iya house wato ainihin wanda yake suna da ciwo na kwakwalwa, bayan haka kuma a samu professionals and that training su sosai domin saboda yanzu lamari ne na global watching crisis tun ka koya abu ka zama professional amma kudin da ake baka misali in ba dai kai committed ba ba da ka iya kai aiki da ake bukatun kai ba muna ana lack watching professionals a cikin wannan gari namu na Ghana
abu shi hukumar lafiya ta duniya WHO a Ghana dai ta bayyana cewa gagarumin kalubale shine rashin bayar da kulawa ga masu lalurar kokolwar a kasar Ghana sannan za ta inganta tsarin haɗin gwiwa da gwamnatin Ghana domin kula da lafiyar masu lalurar kokolwar Hawa Abdul Karim Yankwaniya muryar Amurka daga Accra Ghana
Ana iya jin wannan rahoton a koda yaushe da kuma dukkan rahotannin da muke kawo muku a shafukan mu na internet abiyoyi.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu kuma ga shirin mu na arewa a yau wanda ya nazari kan sana'o'in hannu da yadda suke taimakawa matasa wajen dogaro da kai a Najeriya.
Domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba yadda sana'o'in hannu da sauran ayyukan dogaro da kai a yankin Arewa kan taimaka matasa kai har ma da dattawa wajen rabuwa da zaman kashe wando. Koyon kira saka sassaka zuwa aikin kafinta da sauransu na da ganyoyin da ko matasa ba su samu aikin gwamnati ba za su samu yadda za su gudanar da rayuwa har ma da taimakawa sauran dangi.
Sunana Muhammad Abbati, NBT National Board for Technical Education wato director ne da yake lura da sana'o'in hannu da yadda za a dabbaka su a inganta su. Dukkan wanda ya koyi sana'ar hannu misali ko kafinta ko fulamba ko electrician zaka ga iya warsa ba za ka iya ganiya ba sai ka bashi yayi saboda in sai ka goda mutum kaga zai iya bata maka amma idan da manhaja zai zamana cewa ai in mutum ya gama ma an san matsayin sa ya iya sosai ne a madaidaicin iya ne saboda in zaka bashi aiki ka san cewa a zai iya ko ba zai iya ba kafin ka bashi aikin
arewa zaman ta samu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe
Kungiyar Ingausa da kan koyar da sana'ar fasaha ta amfani da harshen Hausa da akan gwama da Turanci don fahimtar da waɗanda bokonsu bai yi nisa ba ta koya wa matasa sana'a har ma suka zama masu ɗaukar aiki. Injina Mustapha Haburingim da ke jagorantar kungiyar ya ce nasarar da suka cimma na da yawan gaske.
Wato gudunmawa ba kaɗan ba saboda lokacin da muka fara koyar da wannan sana'o'in dogaro da kai mun tashin samun kalubale daga wasu manya a cikin al'umma cewa wannan abin namu ba zai ka samu karbuwa ba a wajen gwamnati saboda harshen uwa muke koyar da dogaro da kai na kimiyya da fasaha ana nuna mana kamar ana karya mana gwiwa to amma shi wannan bawan Allah Professor Idris Muhammad Bagaje shi ya janyo mu a jiki nuna mana cewa wannan hanya ce da kasashen da suka ci gaba na duniya yanzu ita suka biyo ta koyar kimiyya da fasaha da harshen uwa kuma duk wani hanya ta inclusivity duk abin da za a iya wani shinge da za a iya karyawa don a koyi kimiyya da fasaha don a dogara da kai to wata hanya ce da a duniya ake karɓarta don haka shi ma ya janyo mu cikin MBTE ya nuna mana muhimmancinmu sannan kuma ya ƙara mana ƙarfin gwiwa har ma suka gayyace mu cikin wannan network na SASSNET cewa lallai guri ne da za mu ƙara shigowa don mu haɗu da sauran mutanen da za su daga sauran ƙasashen Afirka wanda za su ƙara tabbatar mana da cewa abin da muke yi yanzu a Ingausa duk duniya shi ake a ci gaba kuma. Za a ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ma ko mu koma mu ƙara wa waɗanda muke koyawa ƙarfin gwiwa cewa wannan sana'ar dogaro da kan da suke yi ko da mutum yana jami'a ne ya tabbatar da cewa yana koyon sana'o'in dogaro da kai dan ya zamanto bai gama jami'a ya zo ya zama wa mutane alaƙaƙai ko ya zo ya rasa aikin yi ko wasu ma kaga har sun zama ƴan ƙwaya saboda tsabar frustration da rashin aikin yi to sai ya zamanto idan mutum yana ma jami'a ne ya yi dual qualification kamar yadda shi Professor Bugaje yake faɗa cewa in kana jami'a ma ya zamanto kana zuwa makaranta sannan kuma kana zuwa wuraren sana'o'in dogaro da kai na vocational training ya zamanto kana da wata baiwa da bayan wancan da kake na theory kuma kana da wata baiwa da zaka iya sana'a ta dogaro da kai da ita sai ya zamanto in baka samu aikin gwamnati ba zaka yi tsayawa ka dogara da kanka har ma ka samu wa da wasu aiki wanda in aikin gwamnati kake yi ba lallai har ka gama ma ka iya samu wa wani aiki ba amma in sana'ar dogaro da kai kake yi zaka iya lokacin da ka fara kamar mu yanzu a Ingausa a cikin shekara uku kawai mun yayi matasa sun fi 3,000 maza da mata almajirai da masu bukata ta musamman da sauransu wanda a cikinsu yanzu akwai wanda ya ɗau mutum 20 aiki sati biyar kawai ya zo yi course wanda aka koya masa abin da bai bi installation din solar CCTV da electrical wiring ba. Yanzu ya koma gida da shi kadai ne da karin shi suke sana'ar, amma yanzu ya dau mutum 20 aiki a cikin sati biyar kawai da ya zo ya koyi wannan sana'ar. To wannan ne yasa shi kanshi Professor Bugaje yake kara janyo Engausa a jiki, kuma yake kara samu a cikin system din dan mai feeling among cewa abin da muke yi shi yanzu duniya ta karba, kuma shine hanyar mafita a rayuwa.
Shirin Arewa yau ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya.
Shi sunana Jazile Hashimu Fadane daga kungiyar masu koyar da sana'o'i. Ara sa mutane kwarin gwiwa a zuciya yanda za a je a dada koya mutane sana'o'i, mu especially mata da suke a gida da suke yin sana'o'i, yanda za su riga yin ta a tsari a ilimince, kuma sannan a kididdike komai ka san nawa zaka saka ya zaka saya kaza zai zama kaza, ba kawai yanda ake yin sana'o'i a da kawai haka na gani haka naga ana yi ba. Yanzu duk abin da zaka ka san A is A, misali in ka sa A a B ba zai baka abin da kake so ba, saboda haka komai ana yin shi ne a tsare da duk sana'o'in mu na da ana kokarin a zamanantar da su a kuma saka su a gurbin da ya kamata a saka su, yanda duk abin da aka yi an san size, an san is it quality da quantity na abin da aka yi, saboda haka muna godiya da wanda suka assasa wannan tarihin gaskiya, alhamdulillah.
Hakanan su ma 'yan kasuwar Fantika da kan hada kaya ta hanyar fasaha a Kaduna sun zama babban fagen samun kudin shiga. Malam Suleiman Shehu ke jagorantar kasuwar da bayyana cimma gagarumar nasarar yaƙi da talauci.
Ina za a haɓaka koyar da yara sana'a, kuma wurin da nake shugabanta wuri ne wanda dama tun da aka kirkire shi wuri ne da yake koyarwa da yara sana'a. Dan tun kamar shekara 50 da ta wuce da kirkiren wannan wurin sana'o'i kawai muke koyawa yara. Har tun ana yin ta local har ta zo yanzu ta fara zama ta zama ta zamani. Gashi yanzu har Allah ya sa mun shiga da taimakon babanmu Professor Idris Bugaje, mun shiga ya zamana ba ma yara su zo kawai su koyi sana'a ba, har makarantu ma suna kawo mana daliban su su zo su kalli abun a zahiri na inda suka karanta shi a rubuce. Kaga kamar dalibai da suke daga Kaduna Polytechnic na Nuba Mali da sauran makarantu suna kawo mana daliban su wadanda suka karantar da su domin su zo su yi training a wurinmu. Kaga ba karamin cigaba bane, saboda in ka lura mu baran magana akan wurin da na sani Najeriya. Najeriya idan ka je makaranta ka samu ka gama ka rike takardun, zaka ga mutane aiki za su yi ta zuwa ne ma, kuma gashi babu aiki. Amma da irin wannan kungiyoyi da ake kafawa wadanda za su waye da kan mutane su nuna musu muhimmancin sana'a hannu, to kaga mutum ya je makaranta ma ya samu ilimi ya yaki jahilci, sai ya dawo ya zo ya kama sana'a, wace sana'a ne ita za ta ciyar da shi gaba? Dan ya tsaya ya ce sai ya samu aikin gwamnati. Yanzu babu aikin gwamnati, wadanda suke ciki ma sun yawa gaskiyar al'amari, a ma'aikatan mu wurin da muke koyar da sana'a samun ma ma'aikata koko makaranta da take yayi dalibai waɗanda suke da sana'a hannu irin mu zai yana da wahala, saboda a wurin da nake shugabanta akwai wurare na koyar da sana'a, in ce maka shago ko wurare sun kai guda 4,000, wanda duk wanda ka je wurin mutum ɗaya zaka samu karanci yana da mutum 5 da yake koyarwa, wanda mutum 5 din nan daga kafin shekara sun yi aikin za su iya yi su. In ka buga mutum 5 so 4,000 wajen kusan 20, wanda ba karamin makaranta ba ce take yaye irin waɗannan mutanen masu sana'a hannu a shekara. Kuma sannan abin da yake ban sha'awa shi ne kowace makaranta ka je sai ka ba da kuɗi sannan za a koya maka. Amma mu idan ka zo wurinmu, mu ma muke taimakonka idan yaro baban shi ba yi da halin da zai kai shi makaranta. Idan aka kawo shi koyon sana'a a wurinmu, muna ɗaukan shi mu sa shi a makaranta ya je yana karatu sannan ya dawo yana koyi sana'a. Sai ka ga mutum ya gama primary, ya je secondary, ya tafi ma har na gaba da primary secondary, kuma sannan ga sana'ar shi ya yi riƙe. Da yawa in suka gama makaranta in ka ce musu ma ga aikin gwamnati sai ce a'a, sai su dawo su zauna ci gaba da sana'arsu. In ka zo wurin da nake shugabanta za ka samu ɗan jami'a wanda ya gama jami'a wanda ma yana wata sana'a ko yana aikin gwamnati a wani wuri, amma in ka zo da yamma za ka same shi ya dawo yana yin sana'ar shi. Domin sana'a kamar inda mai gidan mai ke cewa skills na degree. Saboda haka in kana da degree ka hannu to ka zo ka koyi sana'a, dan ka rike shi kadai wani lokacin sai a hankali.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ko ka aiko mana ta email.
Sabonmu na farko a yau naku ne Alhaji Umar Forever Gashuwa, Zahara da Khadija matan Ali Rafkan na Gashuwa, sai Shehu Adamu Rajab, sai Bala na Yashi Lafaji a Jihar Kogin Najeriya. Kuka ce salam VOA Hausa, muna taya musulmin duniya murnar ranar Maulidi na farin cikin zagayewar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kara wa annabi daraja. A ƙarshe kuka ce muna kira ga shugabanninmu na Najeriya a dukkan matakai da su yi koyi da halayen manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wajen shugabancin al'umma, kuma samu sauƙin kuncin rayuwar da muke fama da ita a Najeriya. Sako na gaba ya fito ne daga jihar Bauchin Najeriya na Yahaya Danno Azare da na Mai Umar Makira da Dauda Ben Kitalago. Kuka ce salam VOA Hausa, gaisuwa da fatan alheri. Ku ba mu dama mu isar da wannan sakon namu na addu'a, na Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin rashin tsaro, ga dai tsadar rayuwa, ga satar mutane don neman kuɗin fansa ba ji ba gani, da fatan Allah ya kawo mana mafita. Amin. To amin summa amin. Sako na ƙarshe a yau na ka ne Sani Mai Langalange Yalwa Yawuri, inda kace salam VOA Hausa. Kukan da hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya tare da ƙananan direbobin mota daga jihohin arewacin ƙasar ke yi na ƙaruwar matsalolin da manyan motoci, wato tireloli masu jigilar kwantena daga Legas zuwa sassan ƙasar ke janyowa a hanya, sun yi daidai. Da fatan Allah ya sa kukan nasu ya shiga kunnuwan da suka dace, domin ganin an ɗauki mataki akan irin waɗannan motocin masu jigilar kwantena. Masu sauraro, sai a ci gaba da aiko mana saƙonni masu ma'ana ta hanyar da aka saba da yin rubutu mai kyau.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a takaice, jakadan Faransa a Niger ya ba kasar da sanyin safiyar Larabar nan, kusan wata guda bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta ba da umarnin korar shi, kuma kwanaki bayan da shugaba Emmanuel Macron ya ce za a janye jami'in diplomasiyar tare da janye sojan Faransa. Dangantaka tsakanin Niger da Faransa tsoho mai mulkin mallaka wadda ta kasance da rundunar soja a kasar don taimakawa yaki da masu ikirarin jihadi ya wargaje tun bayan da hafsoshin sojan kasar suka kwace mulki a Mai a watan Yuli. Ƙungiyoyin ma'aikata yi mafi girma a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai ba ta gani a mako mai zuwa, domin nuna ada da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta yi watsi da tallafin man fetur mai farin jini amma mai tsada, kamar yadda shugabannin ƙungiyar suka bayyana a ranar Talata. Ƙungiyar da ya santarta sawa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi, wanda yake sauƙaƙa farashin man fetur ɗin amma yana kwashe kuɗaɗen gwamnati masu yawa. A yau Laraba, Rasha ta zargi Amurka da Birtaniya da taimaka wa Ukraine wajen kai hari a makon da ya gabata kan hedikwatar rundunar sojan ruwan Bahar Rum a yankin Crimea da ma Rasha ta mamaye. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Rasha Maria Zakharova ta faɗa a wani taron manema labarai cewa an shirya harin tun farko ta hanyar amfani da hanyoyin leƙen asiri na ƙasashen yamma da turaren ɗan adam na NATO da kuma jiragen leƙen asiri.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Sa'an nan idan Allah ya kai mu can da dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim ɗan mutan Gomer da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lethal Gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yanzu David Greenberg, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.